العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته هناك جدد يهود وديك الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai mai mulkin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwar mu ta iso wata rana a cikin ranar bunar Ramadan yau 8 ga wata mun sake haduwa a wannan majalisi na masjidin sunna da ke kan titin Sardauna nan cikin garin Asare jihar Bauchi ci gaba da jin fassara da ma'anar ayoyin Al-Qur'ani mai girma ga wannan abin da ya sauka muna karatu cikin al-azhari ila ma'an al-Qur'an da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah tare da ta'aliki na Dr. Abubakar Albani Allah ta'ala ya saka musu da alheri za mu ci gaba cikin suratul Fath mun tsaya aya ta 15 za mu tashi wanda take
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا
نعم الله سبحانه وتعالى وَاتَّقُوا ya ambaci abinda wato kuma zakara lahu mata tabayyana bihi tawbatu ai an yi magana dangane da wanda suke al-mukallafu wanda suka noke suka ji su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ambaci irin da suka yi cewa nifaka ne bana Allah ta'ala sai ambaci abinda in har sun tuba shine zai bayyana tuban su yanzu tunda sun aikata laifi na nifaka menene abin da za su yi wanda zai bayyana tubansu Allah da manzansa ya gani mu'minai su shaida faqala sai Allah ya ce qul lil mukhallafin min al a'rab ka fada ma waɗannan da suka zauna a baya daga cikin larabawan nan na karkara al-mazkurina ikhtibaran wanda aka ambaci bayanan su ka fada musu wannan abu ikhtibaran domin a jarraba su ai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana suna neman a gafarta musu to in har da gaske ne suna neman gafaran Allah suna so annabi ya roƙa musu gafaran Allah to ga wani jarrabawa da za a musu wanda idan sun ci wannan jarabawa shine sun bayyana cewa tuba su ingantacciya ne satu da auna ila qaumin uli ba'sin shadidi da sannu a gaba za a gayyace ku a kira ku zuwa ga yakar wasu mutane uli ba'sin shadidi, masu tsananin gajin yaki. In har da gaske ne tubar ku, to akwai wani yakokuwa da za su zo a gaba. Za a gayyace ku halartar waɗannan yakin. Ila wasu malamai suka ce waɗannan mutane uli ba'sin shadidin da aka ambata abu ne wanda zai zo in mustaqbal. Aka ce Banu Hanifa, ashabul yamama, su ne Banu Hanifa, mutanen yamama, mutanen Musailamatul Kadhdhab, mutane ne waɗanda suke masu tsananin yaƙi. An jarraba su dama cikin Larabawa, suna da gafin yaƙi ƙwarai da gaske da turjiya. Sai aka ce wasu waɗannan munafukai, tunda an kira ku zuwa bai'atul Hudaybiyya, ma'ana zuwa umara, kun ki zuwa tunanin za a kashe annabi da mu'minai, kuma kuka zo kuka yanka ƙarya, har ma kuka roƙi a nema muku gafara Allah. To inda gaske ne neman gafaran da kuka yi da tubar da kuka yi, za ta bayyana ne kawai a gaba. Za a kira ku a gayyace ku zuwa yaƙar wasu mutane masu tsananin yaƙi. To shi ne aka ce mutanen Musailamatul Kadhdhab ne. Wakila gairun wasu malamai kuma suka ce a'a, wasu ne ma waɗanda ba wannan ba. Wasu sun ce Romawa ne, wasu sun ce mutanen Farisa ne. Kamar yadda aka samu wani athar daga Abdullahi ibn Muslim ibn Qutayba, yake cewa kun qaumu Banu Hanifa, shi ya ambaci cewa Banu Hanifa ne mutanen Musailamatul Kadhdhab, kamar yadda malam ya ambata anan. Wa qala akharun, wasu malamai kuma suka ce hum ahlu Farisa, mutanen Farisa ne su ne waɗanda za a kira su uli ba'asin shadidin. Wasu malamai suka ce Romawa ne. Idan ya zamanto ashabul yamama ne, kenan yanzu Allah ta'ala ya ambaci za a kira su zuwa ga yaƙar wasu mutane masu tsananin gafin yaƙi. Hakan kuma sai ya faru a lokacin khilafin Abubakar Siddiq. Idan kuma an ce ahlu Farisa ne su ne uli ba'asin shadid, to hakan ma shi ma ya faru amma a lokacin Umar ibn Khattab. Kenan duka waɗannan fassarori guda biyu da magabata suka yi, sai ya zamanto in ya san Banu Hanifa ne ashabul yamama, ko kuma ya zamanto ahlu Farisa ne, kenan Allah maɗaukaki ya tabbatar a cikin wannan aya khilafa na Abubakar Siddiq da khilafa na Umar ibn Khattab. Domin Allah ta'ala ya ambata wa Larabawan ƙauyen nan za a kira ku zuwa ga yaƙar wasu mutane nan gaba, mutane masu gafin yaƙi. To in ya san abunan mutanen Musailamatul Kadhdhab ne, Abubakar Siddiq ne ya gayyaci mutane a je a yaƙe su, kuma har aka samu nasara aka kashe Musailamatul Kadhdhab bayan musulmi sun rasa mutane masu yawan gaske. Domin yaƙin kamar yadda Allah ya faɗa uli ba'asin shadidin, ya ambata su. Ashabul yamama mutane ne masu tsananin yaƙi. Musailama ba a san nasara a kansa ba sai da ya kakkashe sahabban annabi masu tarin yawa, ba ma sauran mutane wanda ba su giriski annabi ba. Kai a cikin sahabban annabin ma sai da aka kashe ƙurwa'u, mahaddata al-Qur'ani da suka haddace Qur'ani zamanin annabi mutum 300. Ko yanzu aka ce an kashe al-Ramawi guda 300 an yi barna, balle a wancan lokacin. Wannan abin ne har ya razana Umar ibn Khattab da sauran sahabbai, suka ce mahaddata al-Qur'ani domin su aka suke rike shi, ba a rubuta shi haka ba. To lallai rubuce-rubucen da aka yi aka kwakwafa a gaban annabi, fragments ne daban-daban, wannan akan allo, wannan akan fata, wannan akan bawon bishiya, wannan akan kaza, aka ce duk a zo a hannun rasu waje guda. shine aka sa aka hallara su waje guda a karkashin Ubay ibn Ka'ab. To kaga in ya zamanto su din ne, Allah ta'ala ya bada shaida cewa khilafa ta Abu Bakar Siddiq tabbatacciya ne. In ya zamanto Ahadu Farisa ne kamar yadda wasu malamai suka ambata, kenan shaidar ta koma kai khilafa na Umar ibn Khattab. Ya inganta cikin wani hadisi na Imam Muslim da ya rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman sigaral a'yuni zulfal unfi ka'anna wujuhahum al-majannul mutraka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma al'umma sa ba za ku yaki al-qiyama ba za ta tsaya ba har sai kun yaki waɗansu mutane masu ƙananan idanu masu nanannan hanci kuma fuskarsu kai ka ce tamkar wata garkuwa ce da aka daki cikinta, wato fuskarsu rawun ne haka. To malami sai suka fassara suka ce a cikin yakokuwan da aka yi magabata suka yi bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai wanda aka yaka mutanen Roma ana ce da su at-Turk. Yaƙin da aka yi yaƙi mai tsanani kuma a lokacin ba ci nasara ma a kansu ba, shi ne ƙasar Turkey ta yanzu da aka yaƙe ta, da Roman Empire ne, ita ake cewa Eastern Roman Empire. Roman Empire da ta gawurta rabuwa kashi biyu ta yi. Sai zamanto akwai headquarters guda ɗaya a nan Turkey yanzu, headquarters ana ce da ita Constantinople, saboda an yi sanya ma sunan headquarter sunan sarkin Constantine, wanda shi ne ya kafa daular daga cikin manya-manyan mayaka Romawa, ‘yan sarauta kuma. To bayan da musulmi suka ci wannan wajen da yaƙi, shi ne aka canja wa garin suna, amma ba zamanin sahabbai ko tabi'ai ko atba'uhum aka ci su da yaƙi ba. An ci su da yaƙi ne ma wajen kimanin shekara kusan 600 bayan hijira, sai aka ci wannan garin da yaƙi. Wanda ana ce shi Sultan Muhammad ibn Sultan Murad, daga cikin sarakunan Kibdawa, shi ne ci garin da yaƙi. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yabo a kansa cikin hadithi, satuftahul Qustantiniyya ni'mal jayshu jayshuhu wa ni'mal amiru amiruhu. Za a buɗe wannan gari na Qustantiniyya, shi ne Constantinople, da ka ji an ce alif lam mim gulibat Rum, ba Rum ta Italy ake nufi ba, wannan Rum ta Constantinople ita ake nufi, saboda ita ma daular Romawa ce, kuma ita ce wadda ta yi yaƙi da Farisa, ta ci Farisa da yaƙi, ita ce sarkin ta Herakl, wanda Abu Sufyan ya kawo hadithin tambayoyin da ya masa kamar yadda Bukhari ya kawo cikin Kitabul Iman. Ba wancan ta ita da ake ma magana ba, amma dai duk daga cantan suka taho. Shi wancan sarki lokacin da ya ci wajen da yaƙi, sai canja wa garin suna da yaransu na Kibdawa, sai sanya masa Islamabad, wai Madinatul Islam. Turawa maƙiyata sai suka canja abin, suke cewa Istanbul, amma asali Islamabad ne, wato wai Madinatul Islam. To kaga idan har misali wannan hadithi, shi kuma shi yasa wasu malamai suke cewa wato sattu da auna ila qaumin uli ba'sin shadidin, sai suka ambace su waɗannan Romawa, saboda yaƙi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yayi da su mai shurin yawa. Daulatul Banu Umayya ta yi yaƙuƙuwa da su yaƙi mai yawan gaske, har daular ta ƙare, aka kafa daulatul Abbasiyya. Daulatul Abbasiyya tun zamanin Khalifa Harun ar-Rashid suke yaƙi da su, amma ba su samu nasara kansu ba, a sai lokacin da Allah ya tufa, lokacin da shi wannan sarkin ya zo. Kuma kun san wani abu mamaki, sarkin da ya ci wajen da yaƙi shekararsa 20 yaro a shekaru, amma babba. To nan Allah ta'ala sai yake faɗa wa su munafikai, ka faɗa musu wanda suka zauna a baya da waɗanda sun kai kama da su, satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin, za a gayyace ku, za a kiraye ku zuwa ga yakar wasu mutane masu tsananin gafin yaki, tuqatilunahum, wadanda za ku yake su, halu muqaddara hiya almud'u ilayha fil ma'na aw yuslimu, ko ku yake su ne ko kuma wata kila Allah subhanahu wata'ala ya sanya in kun zo za ku yake su su musulunta. Abinda ake bukata jarraba ku, za ku amsa kiran zuwa ga yakan waɗannan mutanen, ko ku za ku irin abinda mutanen Annabi Musa suka ce, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idu, jarraba ku ake so. To sai Allah ta'ala ya ce, fa in tu'u, idan har kuka yi biyayya, ila qitalihim, zuwa ga yakansu, yu'tikumullahu ajran hasana, to Allah zai ba ku lada wanda yake mai kyau, minas sawabi wal ganima, zai ba ku lada kuma zai ba ku ganima. Kaga anan wajen abu biyu aka ambata, za a kiraye ku zuwa gare su ku yaƙe su, ko kuma watakila in kun je yaƙata su Allah ya kaddara su musulunta ma ba ku yaƙe su ba. Kenan ba garanti ne in an kira ku zuwa yaƙata su za ku yaƙe su ba. Amma duk wanda aka gayyace shi ka je kai yaƙi, to ya san fa yaƙin zai yi, in har ya amsa to abin da ake bukata ne. Dama a jarraba, in an gayyace ku zuwa ga wani abu mai tsanani, yaƙi wanda kuka kyamata a baya, kuka noke shi ya sabbaba muku nifaka, in an kira ku yanzu za ku amsa? Amsawa ake bukata. Idan har an amsa to shikenan, dama abin da Allah ta'ala yake so kenan. A lokacin da ya maka umarni, in ma ta Alƙur'ani ko kuma ta harshen manzansa, ya faɗa cikin hadisi aka yi wa mutane umarni kan wani abu, duk yadda suke ganin tsananin abun gaba garinsu, abinda Allah ta'ala yake bukata kar ka noke, amsa. Ka ce sami'na wa ata'na. Amma idan kaga girman abun, kaga girman barazanar abun, ko kaga tsananin abun, ko kaga wahalar da take cikin abin, sai ka noke, to mutum bai ci jarrabawa. Shi ne mutanen Annabi Musa su ma ba su ci jarrabawa. Aka ce ku je bincika waɗancan abunan aljababira. Da suka je sai ga mutane shirga-shirga ba irin yadda suka saba gani ba, suka ce mu ba ma mu iya karɓar mutanen nan ba. Alhali abinda Allah yake bukata ku je ku yaƙe su. Idan kuka amsa kiran Allah subhanahu wata'ala, Allah zai sarrafa muku al'amarin. To sai suka ƙi. To don haka duk lokacin da Allah ya umarni, kar ka ga girman abin da aka ce maka. Abin da ake bukata ɗa'a kawai, biyayya. Daga an ce yi kaza na yi, da yadda abin yake da wannan abin za ku iya yi ku, a Allah ya ce ai zai sarrafa mana. In ma mun kasa yi, Allah ya ga cewa mun amsa kuma mun yi. In ma saraya ranmu ne a ciki, ranmu ya saraya, Allah zai jinjina mana mun sarayar da ranmu ne ta wajen masa biyayya. Abin da Allah yake so. To shi ne sai aka gaya musu wannan ka'ida. Fa in tu'u, idan har kuka musu kuka yi biyayya, ila qitalihim, zuwa ga yaƙansu, yu'tikumullahu ajran hasana, to Allah zai ba ku lada wanda yake mai kyau, minan sawabi wal ganima, Allah zai ba ku lada kuma zai ba ku ganimar da kuke bukata. Wa in tatawallaw, amma fa in kuka juya baya, kama tawallaytum min qablu, kamar yadda kuka juya baya a gabani, hina du'itum lil khuruji ila al hudaybiyya, lokacin da aka kiraye ku ku fita zuwa ga hudaybiyya, amma kuka ki, yanzu ma in kuka koma, yu'adhibukum adhaban alima, Allah ta'ala zai azabtar da ku azaba ko mai radadi ay mu'lim. Allah ta'ala sai ya ambata zama da za a yi a baya, yayin da aka yi kira zuwa ga jihadi, kamar yadda muka ambata a gabani, mutane sun ka suka shi uku, ko akwai wanda yake takhallufu ma'dhurin, akwai takhallufu asin, akwai takhallufu nifaqin. To nan wajen ana ta magana ne akan takhallufu nifaqin har zuwa nan, waɗanda suka noke a baya saboda munafunci. Akwai kuma wanda yake nokewa ba munafunci ba ne, kawai dai nauyin jiki ne ya saka bai yi ba, to shi sai zan yayi sabo, ana buƙatar tuba a wajensa. Akwai kuma wanda yake shi ya zo na a baya ne ba dan sabo ba ne, ba dan nifaqa ba ne, larura ce ta saka bai fita ba, inda ba dan larura ba za a same shi ma ya fita. To irin waɗannan su Allah ta'ala ya ce babu laifi a kansu, shine ayat da take biye Allah ya ce laysa alal a'ma harajun babu laifi al haraj shine kamu da laifi akamu mutum akan abin da ya aikata akama shi da laifi laysa alal a'ma harajun wanda yake makaho a cikin ku aw min gairiku ko cikin wadanda aka gayyata ba lalle dan Madina ba to babu laifi a gare shi fi adab al-khuruj idan bai fita ba makaho idan aka ce fita yaki to me zai yi shi sai a ce zauna a gida shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tafi yaki baya fita da wanda suke masa da roba ibnu ummi maktumi ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan so ya tafi yaki annabi ma sai annabi idan zai fita sai ce akwai lokata mu ya kai wajen sau uku kamar yadda aka rawaito sai annabi ya ce zauna kai ne wakili na Madina sai annabi ya sanya shi ne wakili yanzu shi ne zai dinga yin shari'a wanda ta fi karfinsa in ta ya jira annabi idan ya zo ya rufa shi ne wakili mai gudanar da lamarin al'umma amma hakan sai da ya fita yaki kuma a wajen yaki ya mutu
Allah
ya shahada amma ba zamanin annabi ba lokacin da aka je fatuwal qadisiyya fatuwal qadisiyya ita ce yakin da aka yi da farisa ita ce a tarihi ake ce da fatuwal qadisiyya zamanin Umar ibn Khattab fita yayi yace wallahi ba zai zauna ba ga tsufa ga baya gani yace ba babu zama shi ba ya gaji da zaman nan ya kama hanya ya fita kuma da yaje yace a bashi tuta tuta kuma a gurin zuwa ake bawa jarumi shi ake bawa tuta saboda kana rike da tuta duk inda ake rantsan yaki mutane za su hango inda tuta su take sai su dawo nan wajen sai a sake hallara sai a sake kaiwa ofensi haka ake a yaki amma in babu tuta to sai ka rasa ina yan uwanka suke daga kai haka kana waiwaye sai wani ya kashe kuma kana ta waiwaye to amma daga ka hango tuta a guje a su kwana za ka tafi inda tuta take sai ku je sai ku sake taruwa shine wanda aka ce illa mutahammifan da kitali au mutahayyizan ila fi'a shine wanda aka waran gome cikin suratul anfa to sai yace shi sai an bashi tuta komandan yaki sa'ad ibn abi waqas yace ya za ba aka tuta ana bawa mutumin da yake jarumi ana bawa mutum kaza yace zaka hana ni ne yace gaskiya zai masa musu sai yace kai ni fa na nemi abu da nazo na bukaci abu Allah ta ka na sai saukar da Qur'ani baka ji Allah yace abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma annabi aka faɗa ba Sa'd ibn Abi Waqqas yace na shafa malaji aka ta kuma yana rike da tuta aka harbe shi da kibiya ya shahada to amma kage yana cikin ashabul a'zab shine Allah subhanahu wa ta'ala yace laysa 'alal a'ma haraj makaho babu laifi akan sa idan bai fita yaki ba wala 'alal a'raj haraj kuma sannan babu laifi ga wanda yake gurgu wanda yake da gurguntaka a kafa yana da larura bayyana tafiya to shi ma babu laifi a gare shi idan bai fita zuwa jihadi ba wala 'alal marid haraj haka nan wanda yake marar lafiya majinyaci shi ma babu laifi a gare shi idan bai fita ba wato fi adamin khuruj Allah ta'ala yace wa man yuti Allah wa rasulahu cikin wata aya Allah madaukaki ya ambata cikin suratul tauba laysa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الله يجد ما ينفقون kaga su wadancan ma sai aka ambaci ba sa cikin wadannan mutane guda uku amma su ma ashabul azam ba makaho bane ba gurgu bane ba marar lafiya bane amma shi talaka ne kawai talauci ya ishe shi ya zo kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman a bashi doki a bashi guziri dan ba a kama hanya a tafiya ki sai da dan dibino da dan wani abu da zaka guziri kana gurgura akan hanya da filin daga to shi ya zo shi akan a bashi bai da kome kuma kayan ya kare ka san akwai sahabban da suke ajewa da wakai mutum sai aje doki kamar guda 10 ko ya aje 100 wani ma wanda yake da hali da wakan nan ba kome ne yasa ya aje su ba in za a fita jihadi ne sai ya bayar da su ga waɗanda ba su da shi kuma idan an je an dawo sai ya ce ba musu kawo ka aje dan an baka ai ba washi ya ce wai doki gidan talaka haramu ko sai haka ba washi ya ce talaka ya aje doki a gida ya zai kai ma yanka aje doki za ka tausaye wannan kuwa dan tare za ku rika ci gabincin nan to sai su aje dokin a wajen su su ci gaba da ciyar da shi suna ciyar da shi har sai lokacin da za a sake fitawa wannan jihadi to kaga su ma waɗannan sun fada cikin ashabul azar dangane da waccan aya ta cikin suratul tauba ko da ku a cikin wannan jerin gwano ba a kawo su ba to anan dai Allah ta'ala ya nuna akwai masu uzuri idan har mutum bai fita ne saboda uzuri ba bangarorin guda uku nan da Allah ya ambata akwai wanda yake takhallufu ma'zuri to shi wannan babu laifi a kansa Allah ta'ala ya ce wa man yuti illahi wa rasulahu wanda duk yayi da'a ga Allah da manzansa bi ma amara hu bi cikin abin da Allah ta'ala ya masa umarni wa kallafahu kuma Allah ya tura masa nauyi wa qama bihi kama yanbaghi bi qadri istira'atihi kuma ya tsaya akan nauyin da Allah ta'ala ya tura masa gurgudun iyawarsa id la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha domin Allah baya tura wa bawa face abin da zai iya to duk abin da Allah ya tura maka sai ka tsaya gurgudun iyawarka to Allah ta'ala ya ce yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin ta wa man yatawalla amma fa duk wanda ya juya baya daga umarnin Allah yu'adhibhu Allah ta'ala zai azabtar da shi azaban alima azaba wacce take mai radadi fa sallata ta'ala al-wa'da Allah madaukaki yayi bayani daki daki na alƙawarin aljanna da yayi yace jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna ce wadda ƙoramu ke gudana a karkashin ta ai kaga har an maka describing din ta ko an nuna maka shine tafsili fassala ta'ala al-wa'da wa ajmala al-wa'ida amma narkon da Allah ya ambata ga waɗanda suka juya baya shi kuma sai ya faɗi maganar adunkule kawai sai ya ce yu'adhibuhu azaban alima ba a faɗi nau'in azabar ba kawai sai aka ce za a azabtar da shi azaba mai raɗaɗi me ya saka malam ya ce mubalagatan fil wa'di domin ai mubalaga ne wajen wancan alƙawari na kwaɗaitarwa shi ne ake so mutane su maida hankali zuwa ƙoƙarin samunsa likawanil ghufrani wa rahmatin min da'abihi bi khilafi ta'zim saboda kasancewa gafara da yafiya yana daga cikin siffa tabbatacciya ta Allah subhanahu wata'ala aikin Allah ne wanda shine yafi nan jaye cikin hadithul qudsi Allah subhanahu wata'ala yake ambatawa inna rahmati ghalabat intiqami rahmata ita ce ta nan jaye azabata don haka rahmar Allah ita ce yalwatacciya ko wace kusurwa akwai ta amma azabar Allah ita sai aka toshe hanyar kuntatacciyar hanya ne don haka duk wanda ya zaba ma kansa azabar Allah ya kutsa ta kuntatacciyar hanyar nan to fala ilumanna illa nafsa kar ya zargi kowa sai kansa baka ga sai kai aikin lada a rubuta ma nan take ba a baka lada goma in ma infaki kai saboda addinin Allah sai a baka rubi 700 ba haka na muka ambata ba qur'ani da ya fada yanzu ne ba dubu-dubun da nace a tawade ta nawa ne suka kawo ai nake wa ke ko aka ji aka sha kankana da ita eh ba kawo an ce maka wa marayu ba to kofofin aljanna buɗaɗɗu ne yawa ne da su sai kai sallah in kai sallah sai a baka ladanta kuma a baka irin ladanta guda 27 in dai a jam'i kai kofofin aljanna a buɗe suke masu yawa wallahi amma kofofin shiga wutan sai aka kuntata su sai mutum yayi zunubi sai a ce kar a rubuta tukunna a bashi ko zai tuba in ya tuba kuma shi kenan sai ma a bashi tukuici ladan tuba in bai tuba ba sai a ce to a sa masa zunubi guda ɗaya tak to yaushe mutum kuma zai yi wa kansa rashin adalci ɗai ɗin nan su taru su rinjayi goma da 777 da 27 fi sabilillahi to shi saka nan wajen aka ambaci wato yana daga cikin hikima na nuna irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala da zai ambaci rahama ta aljanna ga wanda suka bi Allah sai aka kawo shi tafsilan amma azabar Allah ga wanda suka juya baya sai aka kawo shi mujmalan malai ce wato wa karwara wa'ida amma wa'idi na azabar da ya ambata zai yi mamu wanda suka juya bayan sai sake nanata ta a aya ta 16 ayya ce wa in tatawallu kama tawallaytum min qablu yu'adhibukum azaban alima anan ma sai sake nanatawa yace wa man yatawalla yu'adhibu azaban alima kage sai sake nanata ta ba kome ba malan yace la'anna al-maqama ad'al al-tarhibi domin matsayi ne wanda yake bukatar aitsawatarwa annabi ya kira zuwa ga yaki zuwa ga jihadi kuma a doki a kifita laifin ya kai gaya ثم أثنى تعالى على أصحاب بيعة الرضوان سنسي الله متوكيكي يقول قوات أندى سكي ونم بيعة الرضوان أهدبية صحابنا مكجي بياني كأن أكاهنسو لأن بها تم قوام الدولة الإسلامية دومن دو ونم بيعة الهدبية كمين صحابي ستفسر أكاكي وإتاكي fathun da Allah ta'ala ya ce yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi daga wannan bai'atul hudaybiyah daga nan ne aka samu turning point a tarihin musulunci daga nan ne al'amura suka buda da musulmi ai suna da rauni a makka ba abinda ba musu ba shekara 13 suka hijira suka dawo madina suka zauna nan ma aka riƙa biyo su da bita da kulli ba abinda an yi gazwatul azaa hazab wanda Allah ya ce balagatul qulubul hanajira to amma da shekara ta gewayo shekara ta 6 da aka hana annabi zuwa wannan umara din ya dawo kuma aka yarjejeniya to wannan yarjejeniyar ita ce ta bada dama daga nan ba a sake fuskantar barazana ba ai ana na ambata mana ala tartibit tarihi irin futuhat da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wafatinsa bayan wannan ai na ambata mana jiya ko kaga daga wannan lokaci musulunci kuma ya soma yaduwa a cikin duniya tun daga wannan lokaci kuma har zuwa yau shine Allah subhanahu wataala sai yace
laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubai'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا
kana ma da kaje ayoyi da yawa ai da yar ma ta farko ba za mu tare ta ba Allah subhanahu wa ta'ala yace laqad radiyallahu 'anil mu'minin lalle hakika Allah ta'ala ya yarda da mu'minai so ake da gyara idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara lokacin da suke maka mubayya'a a karkashin bishiya so ake dubi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kage kaushi bi kulli tahqiq sai da madi ne bi masa laqad rabiya hakika lalle Allah ya yarda anil mu'mini da mu'minan nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara yadda Allah nan ta tabbata akan su tun lokacin da suka maka mubayi'a a karkashin wannan bishiya hiya sabratu wato wata bishiya ce ta gawa. Hadisi ya tabbata ko na asar wanda Imam Muslim ya kawo daga Tariq ibn Abdurrahman yana cewa in talaqtu hajjan na fita ina mai aikin hajji sai ya je shi ta gindin wajen da bishiyan nan take wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mubaya sai ta da mutane suna ta yin nafilfiliya bayan mafatin Annabi ba wannan shi ne ga Annabi ba ina cikin atbabu tabi'i na ne ba yace bai dai dawo Madina fa ajaitu Sa'id ibn al-Musayyib fa akhbartuhu dan dawo Madina sai naje wajen Sa'id ibn al-Musayyib ai mun san Sa'id ibn al-Musayyib ko da ake cewa sayyidu tabi'in wani babba ne shine ake cewa shugaban tabi'ai babban malami ne wanda yake bada fatawa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin akwai sahabbai kamar guda 27 suma a cikin masallacin suna karantarwa tare da shi waye da zaka san kenan an jaza ilimin sa Sa'id ibn al-Musayyib sarkin Abu Hurairah wata ne to yace sai naje wajen Sa'id ibn al-Musayyib fa akhbartu sai an bashi labari dangane da wannan wajen fa qala sai Sa'id ibn al-Musayyib yace haddathani abi annahu kana fi man bay'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tahta ash-shajara yace babana ya taɓa bani labarin cewa yana cikin waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiya Sayyidul Musayyib fa haka babansa sahabi ne fa qala sai shi Tariq ibn Abdurrahman yake cewa falamma kharajna min al-amil muqbil shekara da take wayo muka fita zamu je wajen aikin hajji nasinaha falam naqdur alaiha sai muka manta inda bishiyar take gurbin bishiya da da muka ga mutane sun haɗu suna yin nafila ba mu iya ganewa wajen ba fa qala sa'id sai sa'id ibn al-musayyib dan sake bashi labari sai yace inna ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yu'allimuha wa ullimtumuha antum fa antum a'lam yanzu ku sani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gurbin ba sanya masa alama ba ko kuma kuka sanya mu wajen alama har ma kuna zuwa kuna yin wata nafila a gun kenan kuma sahabban ilimi ai an gane ka magana ko wato ya nuna hakan bai halatta ba kuma wanda ya saka ma aka sare bishiyar Umar ibn Khattab ne da ya ga taruwar da mutane suke yi tunda a gindin wannan bishiya ya ga ana so a kago da wata bid'a sai ya ce a masa karanta bishiya ce kawai in an bata sai ta sace mutane imani dan haka sai aka fuskar bishiya kawai to haka mutane suka rika ganewa wajen to har sai da aka zo wannan shekara shi ne yake ambatawa wajen ma sai suka kasa ganewa ina ne amma huta Allah ya taimake mu to Allah subhanahu wataala ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara hakika Allah subhanahu wataala yayi yarda ga mu'minai a lokacin da yake suke maka mubaya'a ya yarda da su tun lokacin da suka maka wannan mubaya'a karkashin wannan bishiya Allah ta'ala ya ce fa'alima ma fi qulubihim fa'alima kuma Allah ya san me yake cikin zuciyarsu fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san me yake cikin zuciyarsu yanzu Allah ya san batinin su ko bai san batinin su ba kai ne yanzu idan mutum yayi abu a bayyane na bayyane za ka yi aiki da shi shine abin da musulunci ya nuna ma amma batinin sa ka sani ba ka sani ba to nan Allah subhanahu wataala ba da bayyanan su yayi aiki yace if yubayyi'unaka a lokacin da suka maka mubaya'an nan Allah sai ya sanya yardarsa a kansu
Allah
da aikin bayyana ne ko ba aikin bayyana ba if yubayyi'unaka mubaya'at da akai aikin bayyana ne ko ba na bayyana ba na bayyana ne
kenan Allah ya nuna ya yarda da su bisa aikin bayyanannan da suka yi to sai Allah subhanahu wataala ya nuna ba ne Allah ya amfani da shi ba sai yace fa alima ma fi qulubihim kuma dama ya san me yake cikin zukatansu ashe batinin nasu ma yayi daidai da zahira yadda a bayyana sun nuna da'a da biyayya da gayar imani da yadda da hukuncin Allah da na manzansa zuciyar ma Allah ya musu shaida wannan kalma fa alima ma fi qulubihim tana daga cikin mafi girman shaida na imani da Allah subhanahu wataala ya yi wa sahabban manzo Allah
sallallahu alaihi wasallam
Allah zai yarda da mutumin da a cikin zuciyarsa akwai nifaka nifaka ai mun ji a baya abinda Allah ya faɗa game da su Allah zai yarda a kayan mutumin da Allah cikin iliminsa ya san cewa a gaba zai zama kafiri kenan wannan aya tana daga cikin manyan ayoyi da suka bada shaida na imani imani kuma mustamirun ila hatta al-maut ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Hazm al-Andalusi yace wannan tana daga cikin ayoyi mafi girma da suke nuna cewa sahabban manzon Allah da suke mubaya annan dukkan su in aljanna
Allah
kuma Allah ya yarda da su kuma sun mutu ne akan imani saboda Allah ta'ala ya ce fa alima ma fi qulubihim ai mun ji hadisi a baya na Jabir dan Abdullah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulun nara ahad min insha Allah min ashabi ash-shajarati alladhina yubayyi'una tahta babu wani wanda zai shiga wuta daga cikin ashabu shajara wadanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai'a karkashin ta Abubakar yana ciki Umar yana ciki Uthman nasa hannun ba ya ku daraja ai Muhammad Ali ibn Abi Talib yana ciki wa zaka kore kuma shekenan wanda yace su sun mutu ba kan imani ba shine ake tsorace musu zai mutu a matsayin arni shine ake tsorace musu zai mutu a matsayin kafiri idan bai dawo kan tarturba tabin abinda Qur'ani ya bada shaida akan waɗanda suke zababbun Allah ba فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وما الله تعالى يسوكر da nutsuwa akan su wace nutsuwa ce zamu ji bayani wa asabahum fathan qariba kuma Allah ya musu sakamako da budi wanda yake na kusa bayanin da ke tsakani mai fadi ne sai dai tarjumar aya na dai kokarin fitar da wannan ma'ana dan ka takurce mana yana daga cikin ayoyin mafi girma da suka yi shaida na imani ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani mai dogewa har mutuwa dalilin da ya saka Allah kenan ya yarda da su mu ma da roƙon Allah ya yarda amin saboda lokaci nan za mu tsaya insha Allah ba za mu cinye lokacin gaba ɗaya musamman wani babban bako a shugaban karamar hukuma katawu Alhaji Yusuf Babu Zaki wanda dama an ce mun yakan lallafo yazo wajen karatu amma baya abuwa nan sai ya zauna cikin jama'a to yau kun dai da sai da aikin Umara sai mun kace akan cewa zo ne ga gaisa ga jama'a ya kuma yi mana fatan alkhairi
Masha Allah ka ga ai kana sai ka shiga wannan bayani
wannan
sabin rotsu
ya shiga ba ko
ya yi ko
to ku saka a cikin wannan mana sai ka ce
ai ya kulwa ai san ai shi ne wani lai
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقولوا زامي غوديا الله سبحانه وتعالى هو ده cikin ikon sa da yadda sa muka kasance a wannan majalisi mai tare da barka zamu ƙara godiya wa Allah bisa sai rewa da yau muka tsinci kanmu a cikin wannan wata mai tarin falala mai tarin albarka wanda cikin hukuncin sa yau muke azumi na takwas Allah ubangiji ya sa wannan ibada da muke ta amfane mu Allah ubangiji ya sa wannan ibada da muke yi ya zama shine sai shigar mu aljanna gaskiya na ji dadi mara misaltuwa saboda yanayin yadda daga mutane sun karbe ni a wajen nan duk da yake ni dan gidan nan ne kuma kusan nayi aiki a cikin wannan kungiyar mutane barka saboda nayi agaji kuma zan ci gaba da agaji insha Allah saboda zan dauko yin da kwanan nan gaskiya alhamdulillah saboda yadda naga matasan mu sun cika wannan waje suna sauraron wannan wa'azi saboda gaskiya a halin da muke ciki a yanzu ilimin addini shine komai ilimin addini shine abin da ya kamata a ce mun duka ba nema saboda idan aka ce yau babu ilimin addini to gaba ɗaya tarbiyyar ta za ta zama gata-gata saboda dukkan wasu abubuwa da muke fuskanta ko barazana na rayuwa ko kuma yanayin da ake ciki na hali na irin tabarbarewar rayuwa da muke ciki wallahi rashin ilimi ne da ta kullum muna jan hankali ko muna neman iyayen malaman mu da su rinka jan hankali suna faɗakarwa akan matasan mu su karkade littattafan su su karkade uniform din su dawo cikin yadda za a zuwa neman ilimin addini alhamdulillah yadda naga malam yana karatu sai na ji dadi saboda in ban manta ba da muna zuwa wajen da muna sauraron wa'azi a wajen marigayi malam Kabir Ahmad Allah ubangiji ya fata masa Allah ubangiji ya sa ya huta Allah kuma ya sa abin da ya koyar mana mu ci gaba da amfani da shi muna karuwa gaskiya malam Allah ya albarka Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi saboda abubuwan da kake yi a addini babu dare babu rana kullun a cikin hidimar addini Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi saboda ni wayannan mutane biyu da suke zaune a gangana malumai na ne aka malam Nasiru ya koyar da ni mun yi zama da shi na mutunci ya mutunta ni ya koyar da ni ya tabbatar da ni shi ma ina masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi magana ta ƙarshe da zan yi ita ce a halin da muke ciki a wannan rayuwa ne yana da kyau dukkan mu koma ga Ubangiji saboda halin da ake ciki idan ba mu koma da Ubangiji ba to haka za mu ci gaba da tafiya mu ba mu fatan haka addu'a ita ce komai yanayin magana ko wasu abubuwa duk ba zai fitar da mu ba addu'a za mu saka a gaban mu da malaman mu da iyayenmu duk addu'a ita ce za ta fitar da duk abin da yake tsanani a cikin rayuwa saboda daga Nigeria zuwa Bauchi State zuwa Katagun din idan muka duba za mu ga akwai abubuwan da yin Allah ne ba wai yin mu ba Allah ne yake yi ba wai iyawar mu bane ba ba iyawar gwamnati bane ba kuma karfin gwamnati bane ba yin Allah ne to dan haka idan muka ƙara komawa ga Ubangiji to insha Allah abubuwan da muke tsari ba su yi wa za su yi a cikin sauki da yardar Ubangiji Allah Ubangiji ya saka wa malaman mu da iyayen mu da alkhairi Allah Ubangiji ya taimake su Allah ya taimake addinin musulunci Allah Ubangiji ya sa wannan ibada da muke a cikin wannan wata mai albarka Allah Ubangiji zama ita ce sai na shiga mu aljanna Allah Ubangiji ya sa albarka nagode Allah ya saka alkhairi Allah kuma mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alaikum assalam masha Allah muna godiya Ubangiji Allah ta'ala da ku jawabona Allah ya kama hannun ku zuwa ga san da yake daidai Allah ya kusa da zuciya ku ga da al'umma da ku ke jagora ta da ba ku kuma ikon yin aiki ga al'umma kuma har ila mu a ne girma sarkin asali ya aiko an sanar da ni cewa gobe in Allah ta'ala ya kai mu shi da tawalla sana su kawo ziyara wannan majalisi za su zanta mana mu za su ɗan shawaran karatu insha Allah kenan ka ga da yau da gobe ta zama to ranaku da ka sami shugabannin mu da jami'an gwamnati da kuma shugabannin mu da jami'an zamantakewa wanda aka gada ta iyaye da kakanni fatan mu dai Ubangiji Allah ta'ala ya kawo babban zumunci a tsakanin masu karantarwa da shugabanni dan duk lokacin da ya zama to babu zumunci tsakanin masu karantarwa da shugabanni to al'amura sukan taɓa rabari su masu iko suke da iko a hannu su kuma malamai su ne masu karantarwa to kada sai zama to ana zazzagewa fassara kala kala amma idan har aka fahimta juna to insha Allah ana tuntuba ana dan dubura ba kuma sai mutane sun sani ba sau da yawa ana nusar da waɗanda suke masu mulki abin da ya dace kuma suna kasa kunne kuma suna shaurarawa aiwatarwa inda suke da iko aiwatarwa ba dan ne da kuma mutane sai sun san cewa masu karantarwa sun ba su wannan shawara ba don haka al'umma kada su dinga yingine akan hasashe wasu abubuwa su shi shugabanci ba sai ka fito kan shi da abubuwan ko kan shi da a wajen wa'azi gyaran da kake so a yi ba sau da yawa irin wannan usulin baya fa'ida amma lokacin da aka samu shugabanni aka nusar da su a inda ya kamata to a nan ne aka mutunta su kuma a nan ne suka kasa kunne kuma a nan ne aka samu nasara fatan mu ne Allah ya samu aiwatar da nauyin da Allah ta'ala ya dora a wuyanmu shugabanci nauyi ne karantarwa nauyi ne biyayya ita ma nauyi ce kowa Allah ta'ala ya bashi ikon saukewa nauyin da yake biya sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh kamar kullum akwai sanarwoyi haka da taimako da aka samu daga wasu bayin Allah da kwamitin marayu sannan akwai sanarwa daga kwamitin zakka wadda suka turo mun ta hannun ɗaya cikin yan kwamitin malam Bakura Babar wato Pharmacy suka ce a sanar cewa a bana nisabin zakka ya kama naira miliyan 12,138,320 miliyan 12,138,200 wato da 320 haddin sata ko kuma ƙarancin sadaki kamar yadda ake fito da shi a Islamic Time a Research Organization ya nuna cewa naira 151,729 151,729 sai batun diyar rai ga wanda ya kisa na wato diyar rai shine naira miliyan 606,916 miliyan 606,916 wannan shine kwamitin zakka suka ce a sanar da yan
kwana biya ne
ba biya biya shi yasa ai ake takkada mutane ko jiya ma akwai ta yarinya an ce an kade a an kade ta ba inda ana biyan diyar ai za a kula da tu malam Aminu kokani ne ma zai kula ai wannan bayin Allah sun ba da taimako da dama wadda saboda yawansu a yau ba zan samu damar karantawa ba kamar yadda aka sani jimlar abin da aka samu ta wajen masu tara kayan tallafin marayu har da shadda boyle yadi biyar da kuɗi an samu naira kuɗi naira 6,140 sannan waɗanda suke sakowa ta banki an samu mutum 13 a ciki akwai
Usman
a faɗi jimla to akwai mutum 13 ba a sa jimla ba a cikinsu dai akwai wani bawan Allah ba da ya sanya kuɗi naira 50,000 mafi ƙaranci su ne wadda suka sa naira 300 wasu 2,000 wasu 10,000 haka dai gashi saboda lokaci malam akwai takardu da masu neman a taimaka musu daga ciki akwai wata wadda ta ce ita ɗaliba ce ‘yar makaranta amma ba ta da kayan rubutu kuma a makarantar ma ba ta da abin da za ta iya zama tana karanta alkur'ani na aro take da shi tana so a taimaka mata da tabarma da alkur'ani da ko kuma sallaya fi sabilillah.